الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا شاتفز قوات رمضان hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda tayi daidai da 9 ga watan 4 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na Juma'a masallacin Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa ta Hausawar dan Fulani domin ci gaba da tafsirin Alqur'ani a wannan wata mai albarka muna nan dai cikin surar nan suratul baqara inda jiya muka karanta aya ta 221 zuwa aya ta 223 yau insha Allah za mu shiga aya ta 224 alam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن كسبت قلوبكم والله غفور حليم
ممتاز kafin fassara waɗannan ayoyi za mu koma zuwa ayoyin da muka karanta jiya mu kalli wasu daga cikin muhimman darussa dake cikin waɗannan ayoyi aya ta farko tana nuna duk talaucin musulmi duk kaskancin sa to yafi kafiri daraja da falala duk yanda ake ganin musulmi wato talaucin sa ya kai matuƙa rashin matsayin sa da ɗaukakar sa a cikin al'umma ya kai makura to duk kasaita kafiri duk mulkin kafiri duk wadata kafiri bai kai darajar wannan mumini ko musulmin ba komai kaskancinsa domin ayar da muka karanta ta nuna cewa babu wani girma ko mutunci ko kima ko wata ɗaukaka a tattare da kafirai ballantana har a yi sha'awar yin wata hulɗa ko mu'amala da su musamman kuma mu'amala da tafi kowace mu'amala muhimmanci duba da irin abinda ainihin wannan mu'amala take haifarwa shine auratayya inda Allah madaukakin sarki ya hana wato mushriki ya auri mumina, kamar yanda kuma aka hana wato mumini ya auri mushrika, duk da cewa ayar am tazo, amma kuma akwai wata aya cikin suratul ma'ida da tayi takhsisin ta, domin nan kaga cewa akai wala tankihul mushrikati, kaga al-mushrikati ya hada da masu bautar gumaka, ya hada da ahlul kitabi ma, yahudi da nasara duk suna cikin al-mushrikati, duk da cewa kuma auren ahlul kitabi ya halatta. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ألا مدعوك كنسر كيا هلتا ومسلمي يا أور أهل الكتاب يا هلتا ومسلمي نمجي يا أور أهل الكتاب واتو بيهوديا كوكما بنساريا in akwai dalilai da maslahar da take tattare da yin haka, duk da cewa wasu daga cikin malamai sun kyamatar da musulmi ya auri wadda ba musulma ba, duba da cewa kowace iri yake so akwai ta a cikin musulmi, kuma kamar hakan ƙara musu ƙarfi ne da kuma rage namu yawa da kuma matsaloli da ka iya biyo baya. Amma duk da haka dai, tunda Allah ya halatta mutum ya ga shi ahlul kitabi yake so ya aura, to zai iya auranta in ya so duk abin da ya biyo baya kuma wannan shi ya siya. An fahimta ko? Da haka waccan ayar sai ta zamanto ta yi taksisin wannan ayar, ta rage faɗin wannan aya. Da haka mushrikat, waɗanda ba ahlul kitabi ba, duk ainihin kyanta, duk irin ɗaukakarta da matsayinta haramun ne musulmi ya aure ta. Wannan a cikin wannan aya mun fahimci haka, da kuma nuna mana cewa lalle aure shine jigon rayuwa. To ba daidai bane mutum ya yi wa sarere da wasa da abin da yake zama jigo a rayuwarsa. Sannan abu na biyu, mun fahimci cewa kunya bai kamata ta hana mutum ya yi tambaya a addini ba. Ka duba ayoyin da muka dinga karanta tun daga yas'alunaka anil ahilla, sahabbai ne fa suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ta'ala yake ta cewa ka ba su amsa. Wannan sai wa shifa'ul 'i as-su'al, wato shifa'ul 'i, warakar wanda bai sani ba as-su'al shine yayi tambaya. Jahilci cuta ne, neman sani ta hanyar tambaya shine magani. Shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa mutum biyu ba sa yin ilimi, da mai girman kai da mai kunya, wayannan ba sa taba samun karatu, ba za su taba wayewa ba, wannan bai sani ba, amma girman kai ya hana shi tambaya dan kar a ce kamar shi bai sani ba, ko kuma wanda zai tambayar yana ganin ya mafi shi. To wannan izza da girman kan sai ya zauna cikin dukun bakin jahilci ba tare da ya samu wayewa ba da fitowa daga cikin cutar jahilci. Haka kunya, mutum yana da wata matsala da take damunsa, amma ya kasa yin tambaya saboda yana jin kunya, ko dai kar a ce kamar shi ɗan ƙananan abubuwa irin waɗannan ba bai san ainihin, wato bai san ma'anarsu ko bai san hukuncinsu ba. To waɗannan abubuwan guda biyu, in mutum ba tashi tsaye ya yaƙe su ba, to suna hana mutum ya yi karatu, da kunya da girman kai. Da haka ka duba wannan aya da muka karanta jiya, yas'alunaka anil mahid, mas'ala ce ta jinin haila. Kaga akwai nauyi, akwai jin kunya game da mas'alar, amma haka suka zo suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam, ga abinda muke jin yahudawa suna yi game da mace in tana jinin haila, to yaya al'amarin yake? Yas'alunaka anil mahid, Allah kuma yace qul adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Amma ma wasu bayanai wa'inda su ma masu ɗan nauyi ne a kunne duk suka biyo baya, don a nuna maka addinin musulunci ba addini ba ne na nuku-nuku ko kumbiya-kumbiya, addini ne wanda ake so a fito da shi jama'a su fahimci me Allah yake so, menene Allah maɗaukakin sarki baya so. Don haka kada kunya ɗan uwa ta hana ka fahimci addininka, koma makaranta kar ka ce kai girma shekaru sun hau da yawa a'a kar kuma ka kalli a'a shi wanda yake bada karatun sa'an kaninka ne ko kaza kaza a'a ba a kallon haka daga cikin abin da waɗannan ayoyi suka koyar da mu sun tabbatar mana da wata sifa daga cikin sifofin Allah ta al-hubbu inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin kaga sifa ta so Allah ta'ala yana so sai dai san Allah madaukakin sarki ba irin san ababan halitta bane dan kar ka ji sifar kamar tayi kama da ta ababan halitta ka kore wa Allah ita lalle Allah ya sifanta da sifar so yana so kamar yanda sauran ababan halitta su ma suna da irin tasu sifar ta so sai dai sifar su ba irin ta Allah bace irin ta Allah ba irin tasu bace sannan daga cikin abin da muka fahimta cikin waɗannan ayoyi akwai haramcin saduwa da mace ta dubura yin luwadi da mace wannan haramun ne haramun ne haramun ne kuma me yi zai janyo wa kansa tsinuwa da la'antar Allah madaukakin sarki mun fahimci haka a cikin waɗannan ayoyi da haka ayoyin da zamu karanta yau musamman ayoyi guda biyu na farko da araba ya karanta ayoyi ne waɗanda su kuma suke da alaka da hukuncin rantsuwa rantsuwa iri uku ce akwai laqul yamin akwai al yaminul ghamus akwai al yaminul muaqqada to guda ɗaya a cikin uku nan ita ake yi wa kafara to anan Allah madaukakin sarki zai fara mana da wanda ba a yi wa kafara ita ce laqul yamin wato yasasshiyar rantsuwa yasasshiyar rantsuwa shine irin rantsuwar da muka saba ta yau da kullun wallahi jiya naje wajen tafsiri kai wallahi tallahi ba haka bane zaka ji muna wannan rantsarantsan ba muna nufin kullar rantsuwa bane a kaman ya zamanto wata dabi'a ta mu ta duk lokacin da ka faɗi magana daya biyu uku dan ka tabbatar da zancen sai ka hada da rantsuwa ba rantsuwa bace wanda kai niyyar kullawa ko kuma suka ce yana cikin laqul yamin sai ka hango wani wanda ka san shi kuma ka haɗu da shi yau da safe kuma da wannan kayan ka gan shi daga can kuna zaune sai ka ce wallahi tallahi ga wani nan zuwa ka gina hukunci akan ka san shi kuma ka gan shi da irin wannan kayan yau sai kai rantsuwa ka ce gashi nan yana zuwa sai ka gaba shi bane irin wannan rantsuwa baya mata kafara ita ake kira laqul yamin an gane ku wannan ita ake kira da laqul yamin sai kuma al yaminul ghamus yaminul ghamus shine rantsuwa da Allah madaukakin sarki akan ƙarya ka san ƙarya ne ka kuma jawo Allah kai rantsuwa da shi wannan rantsuwar idan mutum bai daina ta ba sai ta kai shi wutar jahannama kaba'ira ce min kaba'irin zuru tana daga cikin manya-manyan laifuffuka rantsuwa da Allah akan ƙarya ita ake kira al yaminul ghamus annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayanin ta a cikin hadisi kaga mutum ya san abun ba haka bane amma ya hada haruffar rantsuwa gaba ɗaya billahi wallahi tallahi haka akai kuma ya san ba haka akai to wannan irin wannan rantsuwar mutum yayi wa Allah irin wannan jara'a mutum yayi wa Allah irin wannan tsaurin ido ya kira sunan Allah yayi rantsuwa da shi akan ƙarya kuma ya san ƙarya ce wannan rantsuwar ba ai kankanuwa bace ita ba magana kafara sai dai kawai mutum in ya gano bakin zaran yayi maza-maza ya koma zuwa ga Allah ya tuba tawbatan nasuha ita ba a magana ai mata kafara wato nauyin laifin ya wuce ai mata kafara ita ake kira al-yaminul ghamus sai rantsuwa ta uku wanda ita tafi faruwa ita ce al-yaminul muaqqada rantsuwar wallahi bazan je ba sai a baka hakuri kuma sai ka ji to sai kai kafara wallahi bazan bashi ba aka ce haba wani kai da dan uwanka kai hakuri ka bashi sai ka hakura sai ka bashi to sai kai rantsuwa wallahi bazan shiga ba sai kuma ka shiga wallahi sai na shiga sai kuma ka fasa shiga to duk wannan wannan ta ukun sai kai kafara in dai baka ce insha Allah ba wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idha nasit karkace zan yi abu kaza wallahi gobe kace insha Allah kace insha Allah wallahi bazan bashi ba insha Allah wallahi bazan shiga ba insha Allah
wallahi ba zan yi ba insha Allah. To koda kayin, koda kace ba za ka yi ba sai kai, koda kace sai kai sai ka fasa yi, matukar ka hada rantsuwar da insha Allah, to koda ka aikata abin da kai rantsuwar akan sa ba za ka yi kafara. Amma kace wallahi ba zan shiga ba, kuma daga baya sai ka huce sai ka shiga, wannan hucewar kai ta shafa, amma sai ka yi kafara. Wannan ita ce al-yaminul mu'aqqal. An fahimta? To Allah madaukakin sarki zai mana magana akan guda biyu, da al-yaminul mu'aqqada da laghwul yamin a waɗannan ayoyin. Allah ta'ala ya ce wala taj'alullaha 'urdatan li'aymanikum, kada ku mayar da Allah kariya wajen rantsarantsanku. An tabarru, ku ƙi yin aikin alkhairi. Wa tattaqu, ku ƙi yin aikin taqawa. Wa tuslihu bainan nasi, ku ƙi yin sulhu tsakanin mutane. Wallahu sami'un alim, lalle Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma masani ne. La yu'akhidhukumullahu, Allah ba zai kama ku ba, bil laghwi, wato da yasasshiyar magana, fi aymanikum, a cikin rantsarantsanku. Walakin sai dai Allah ta'ala yu'akhidhukum, yana kama ku ne, bima kasabat qulubukum, game da abin da zukatanku suka kudurce. Wallahu ghafurun, Allah mai gafara ne, halimun, mai yawan hakuri. Wala taj'alu ayyuhal muslimuna halifakum billahi mani'an lakum minal birri wassilatir rahim wattaqwa wal islahi bainan nas. Allah ta'ala ce ya ku muslimi, kada ku sanya Allah ya zama abin kariya gare ku wajen rantsarantsanku da kuke yi, ne ya sa ku ƙi yin aikin alkhairi, ya sa ku ƙi sadar da zumunci, ya sa ku ƙi yin sulhu tsakanin mutane. Misali ka ce wallahi ba zan ba wa kaza ba, sai a zo a ce to ai wani a cikin bashin akwai alkhairi, ai bai kamata kaza, ka yi haƙuri ka bashi, sai ka ce wallahi na riga na rantsi. Za ka gane irin ko, sai ce ai na riga na rantsi. To Allah ta'ala ya ce kar ka sanya shi ya zama wata kariya da za ka yi aikin alheri. In ba ka so ka yi aikin alheri ba sai ka yi rantsuwa ba. Kar ka jawo Allah ka dinga rantsewa da shi, a ce in an zo an lallashe ka ce ai ka riga ka rantse da Allah, kuma kai ba za ka yi kafara. Za ka gane irin wannan a cikin al'amura ko, sai mutum a ce dan Allah ka yi haƙuri wani, ya ce wallahi na riga na rantse. Kuma kun san ba zan yi kafara ba ko? To a ƙa'idar musulunci, in dai abin da ka rantse a kansa ba shi ya fi alheri ba, ka dawo kai kafara, ka aikata abin shi ne daidai. Na fata an gane. To shi ne nan Allah da kansa yake cewa kar ka sa shi ya zama shi ne kariyarka, shi ne makarinka na ka ƙi yin aikin alheri. Kar ka sanya Allah ya zama shi ne kariyarka da za ka yi rantsuwa da sunansa na ka ƙi sadar da zumunci tsakaninka da 'yan uwanka. Kada ka sanya Allah ya zama wani abun kariya gare ka ta hanyar yin rantsuwa da sunansa ko sufarsa na ka ƙi yin sulhu tsakanin mutane. Kar ka yi haka. Wala taj'alullah, ai la taj'alu halifakum billah, kar ku sanya rantsuwarku da Allah mani'an lakum, ta zama ita ce za ta dinga hana ku, minal birri, na yin aikin kirki, wasilatir rahim, da sadar da zumunci, wa taqawa, da aikin tsoron Allah, wal islahi bainan nas, da kuma yin sulhu tsakanin mutane. Kamar yaya? Bi an tud'au ila fi'li shay'in, kamar a ce ku zo ku aikata wani abun alkhairi. Fatahtajju bi annakum aqasamtum billahi an la taf'aluhu, sai ku yi hujja ku ce ai kun riga kun rantse da Allah ba za ku yi ba. A ce kai wa wani magana ka ce ka riga ka yi rantsuwa da Allah, ka riga ka shata layi, ba za ka sake hulɗa da shi ba. Dan haka kaga yanzu kana ganin kamar tunda ka shigo da rantsuwa, to wannan rantsuwar ita ce shamakin da za ta hana ka ci gaba da hulɗa da shi. Wannan rantsuwar da kai ita za ta sa ta ita ce shamaki da za ta sa ka ƙi sadar da zumunci, ka ƙi yin aikin alkhairi da ka wato da ya kamata a ce ka yi. To Allah ta'ala ya ce kar ka yi haka, kar ka sanya rantsuwa da Allah ta hana ka yin aikin alkhairi. Bal alal halif, bal ma abinda yake wajibi a kan mai rantsuwa, an ya adila an halifihi wa yaf'alu a'malal birr, ya bar wannan rantsuwar ko da ya yi ta, ya je ya aikata aikin kirki. Wa yukaffiru an yaminihi, sai ya kaffara wannan rantsuwar tasa. Sannan wala ya atadu zalika, ba daidai bane mutum ya saba da haka. Kar ka sabar wa bakinka da an yi magana kai wufka rantse, kuma an yi magana ka ce ka riga ka rantse. Wani ai ba zan baka ba, ai na riga na rantse. a cikin bashin akwai alherin da yafi hana shi to kuma kace ka rantse to Allah ta'ala ya ce karka sanya shi karka dinga kiran sunansa kana rantsuwa da shi ko ka rantse da wata sifa cikin sifofinsa dan karka yi wani aikin alkhairi karka yi haka hadisi daga Abi Huraira hadisin da Imam Muslim ya ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man halafa ala yamini duk wanda ya rantsuwa akan wani abu fara'a ghairaha khairun minha sai yaga wani rantsuwar shi yafi alheri fiye da abin da ya rantsuwar akan sa fal yukaffir an yamini manzo Allah ya ce to yayi kafarar rantsuwarsa wal yaf'al alladhi huwa khair ya aikata abin da shi yafi alkhairi in dai kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah ya gaya ma matarka ta yi maka wani abu karan sai ba za ka yi kaza ba ko danka ya yi maka wani abu karan sai ba za ka yi kaza ba ko tsakaninka da makwabcinka ko tsakaninka da ƴan uwanka wani abu ya faru kayi rantsuwa da Allah ba za ka yi ba ko karan sai da Allah sai kayi sai kuma ya tabbata karan sai ba za ka yi ba sai kuma yin yafi alheri karan sai sai kayi sai rashin yin yafi alheri Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya maka kayi kafara wannan rantsuwar ka aikata abin da shi yafi alheri kada wannan rantsuwar ta zama shamaki na hana kai yin aikin alkhairi ko kun fahimta wannan shine ma'anar wannan ayar wala taj'alullaha urdatan ka san in ka fahimta a rayuwar mu zaka ji irin wannan mutum yace wallahi na riga na rantsa a ce wani kai yace a da ban rantsa bane sai in yi amma na riga na rantsa to an gaya ma ko ka rantsa din zaka iya warware rantsuwar ka aikata abin sai kai kafara rantsuwar ka an fahimci wannan la yu'akhidukum Allahu Allah baya kama ku Allah ba zai kama ku ba bil lagaw ay la yu'aqibukum Allahu bi sababi aymanikum allati tahalifuna hadi ghairi qasdi Allah baya kama ku game da rantsaran da kuke yi ba da niyyar rantsuwa ba kai wallahi ba zan je fa kai wallahi haka ne fa wallahi na je fa kai wallahi na yi fa wallahi tallahi ba haka haka ne ba haka bane wallahi ga wani ne sai kuma yazo sai ashe ba shi bane to wannan ita ce al-laghawul yamin wanda nayi bayani ta dazu an fahimta to Allah baya kama mu da laifin wannan yasashen zance da muke yi cikin rantsuwa me yasashen zance shine rantsuwar da ba da niyya ba kai wallahi zan je kai wallahi ba zan je ba wallahi ka haka ne wallahi ba haka bane wannan duk an dauke ta a matsayin laghawul yamin to dan kana irin wannan rantsuwar rantsuwa ce adi ta yau da kullun Allah ba zai kama ka da laifin irin wannan rantsuwar ba an gane ko wacce ce Allah ta'ala zai kama mutane da ita walakin yu'aqibakum sai dai Allah zai muku ukuba zai azabtar da ku zai danke ku bima qasattuhu qulubakum game da abinda qasattuhu qulubukum abinda zukatan ku suka kudarce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman Allah ta'ala ya faɗi bima kasabat qulubukum din nan sai ya fassara shi cikin suratul maida shine bima aqadtumul ayman Allah zai kama ku ne da rantsuwar da dama da niyyar rantsuwa kai ka kudurci a zuciyarka rantsuwa kake nufin da rantsuwar ka jingina rantsuwar dan ya tabbatar da ba za ka yi abun ba ko ka yi rantsuwar dan ya tabbatar maka da sai ka yi abun to sai kuma ka ki ko kuma sai kuma ka yi to wannan ita ce wadda Allah ta'ala zai kama ka ko dai sai dai in ka yi kafara ko kuma ka cika wannan rantsuwar da kace ba za ka yi ba sai kuma ba ka yi din ba da kace sai ka yi kuma kai rantsuwar kuma sai ka yi to Allah ba zai kama ka ba tunda ka yi abun ka rantsa kuma ka yi ko kuma da kai rantsuwar ba ka yi ba kuma kai kafara to nan ma Allah ta'ala ba zai kama ka ba a ina Allah zai kama ka ka yi rantsuwa da Allah sai ka yi kaza kuma sai ka ki kuma ba ka yi kafara ba ka sani Allah ta'ala zai danke ka da wannan rantsuwar kuma tana nan mutane suna yi shine ce wallahi tallahi ba zan yi kaza ba wallahi ko sama da kasa kuma ba ko rumfan masallacin nan ba ta hade ba sai ga yayi ina fata an gane kuma shikenan yayi mursisi yana ganin kawai ya ci baci kawai shikenan rantsuwar da yayi da Allah madaukakin sarki ya bai da Allah abokin wasan abun wasan sa kenan yayi rantsuwa da Allah ba zai ba kuma yaje yayin kuma bai kafara ba to Allah ta'ala yana kama ku ne da irin abin da kuka yi na rantsuwa wadda da niyya kuka yi niyyar rantsuwa kuka yi shine ma'ana la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman sai Allah ya ce fa kaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون kaga cikin suratul ma'ida sai Allah ya faɗi to idan kaffara ta kama me zaka yi sai Allah ta'ala ya ce fa kaffaratu it'amu 10 masakin idan mutum ya ce wallahi sai yayi abu kaza kuma bai ce insha Allah ba kuma ya ƙi yin abin to sai yayi kaffara to ya zai kaffara sai Allah ta'ala ya ce fa it'amu 10 masakin zai ciyar da matalauta mutum 10 min awsat ma tut'imuna ahlikum na matsakaicin abincin da yake ci da iyalinsa tsakatsakin abincin da kake ci da iyalinka to shi zaka tara miskinai guda 10 dan kai wa Allah laifi so kake Allah kada ya kama kai yafe ma kai rantsuwa ba za ka yi ba kuma kai rantsuwa sai kai kuma kaki to wannan sakamakon kana san Allah ya kankare ma zulubin sai Allah ya ce fa kaffaratu to ka kankara wannan rantsuwar da kake cikawa shine ka ciyar da miskinai mutum 10 kowanne ka bashi rabin gudu min awsatu ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum ko ka tara miskine mutum 10 duka dinka musu kaya kayan da zai wadace mu kamar in mu ne nan a al'adar mu shine kayi wa mutum akalla riga da wando in ku a kasashen Laraba ne yake bashi jallabiya shikenan ko in kuma wasu kasashen ne da suke daura zani shikenan yake ba su zannuwa shikenan shine aw kiswatuhum rantsuwa kai da Allah kuma baka cika rantsuwa ba to ka fara ta kama ka me zaka yi na kafara ka ciyar da miskine mutum 10 ko ka dinka musu kaya shine auki swatum au tahriru raqaba ko kuma ka yanta bawa wayannan kana da zabi a cikin waɗannan guda uku zabi Allah ta'ala ya baka au litakhir zabi ko ka ciyar da miskinan guda 10 ko ka dinka musu kaya ko ka yanta baiwa ko bawa wannan duk wanda ka dauka a ciki ka kankare laifin waccan rantsuwar da kai sai Allah ya ce fa man lam yajid wanda bai samu ba shi da abin da zai ci da miskinai guda 10 balle ya dinka musu kaya ba shi da kudin da zai yanta bawa fasiyamu salatata ayyam Allah ya ce sai mutum yayi azumin kwana uku zalika kaffaratu aymanikum wannan shi ne abin da zai kankare rantsan ku wahfazu aymanakum da ku dinga kiyaye rantsuwar ku ka tabbatar da in kai rantsuwa ko ka ce insha Allah ko kuma in kai ta ka cika ko kuma in baka cika ba kai kaffara ina fata an gane shine ma'ana walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum ay walakin yu'aqibukum bima qasadat qulubukum wallahu ghafurun Allah mai gafara ne liman taba ilaihi ga wanda ya tuba zuwa gare shi halim sannan ubangiji mai hakuri ne matuka biman asahu ga wanda ya saba masa haythu lam yu'ajilhu bil uquba inda Allah baya gaggawari mana uquba sai dai ba mu mafita sai fa in mutum fa ta kure fa ya je wa Allah da irin wannan muggan laifin buka shine fa sannan Allah zai kama shi Allah yana ba mu dama yana da shi sa suka ce tsawon rayuwa da Allah yake ba wa dan adam dama ake ba shi na kuskuren da yayi a baya ya gyara sakacin da yayi na aikin alkhairi yayi amma sai kuma kwanakin sai ta tafiya kuma mutum kuskuren ya iya gyara kuma alherin da bai ba yake to shine fa har sai mutum ya je wa Allah da irin wannan sakacin sannan Allah yake kawo mutum ka san Allah mai hakuri shine wallahu ghafur inna Allah ghafurun halim Allah madaukakin sarki ghafur ko ghafur ne sannan halim halim shine mai yawan hakuri in ba dan haka wada babu kowa law yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba da Allah madaukakin sarki baya daga mana kafa da yanzu ba kowa da irin yanda nake da yanda kake da rashin hakuri haka Allah yake to da yanzu ba kowa amma Allah ya ci da kai ya sha da kai saman sa tai marun ba asansa ka taka ka shaki iska sa free of charge yace kai ka ki yace ka bari ka ki bari kuma ya kyale ka Allah ke kuma bayan kai wannan din ka dawo kace ya Allah na dawo na tuba yace so sannan da zuwa sai kuma ya karbe ka a dai she ka Allah in ba Allah ba mai haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala yana shimfida hannunsa ga wanda yayi zunubi da safe in ya taho da yamma sai Allah yace marhaban taho ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum Allah ba so yake azabtar da mu ba in Allah so yake azabtar da mu hanyoyin azabtar da mu suna da yawa amma Allah yana da hakuri kware da gaske Allah yana da hakuri sai Allah madaukakin sarki yace
lilladhina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
ممتاز wannan ayoyin guda biyu su ma suna da alaka da juna shi yasa na sayar da alarma akan su kamar yanda wayancan su ma guda biyu suna da alaka da juna wannan ayoyin suna magana game da wata mas'ala cikin mas'alolin ma'aurata mas'alar ila'i shine mutun yayin rantsuwa da Allah ba zai sake saduwa da iyalinsa ba tsawon wani lokaci saboda wani sabani ko wani laifi dan ladabtarwa da sauransu to shi ila'i imma dai ya zama ƙasa da wata hudu imma ya wuce wata hudu idan mutun yayin rantsuwa ba zai sake mu'amalantar iyalansa ba ƙasa da wata hudu to sai ya cika wannan rantsuwar tasa domin ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min nisa'ihi shahara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yi wa iyalansa irin wannan ila'i ya rantse ba zai sake mu'amalanta su ba tsawon wata guda kuma a daidai lokacin da yayi wannan rantsuwar yayi ila'i yayi musu ila'i sai kuma ya samu matsala a kafa ya gurde dan haka sai ya zamanto akwai wani dan kaman bene a gidansa a bangaransa dan haka sai ya hau wannan gurin sai da yayi kwana 29 to shine ranar 29 sai ya sako yana sakowa yana shigowa cikin su suka ce ai ya maikin Allah wata daya kace kuma saura kwana daya kaji mace kenan ai eh mace kenan yayi rantsuwa ba zai sake saurara su ba sai bayan wata daya ana nan sun fi sun kasar rest kwana ne sun iya lissafi eh in kana so ka gane sun iya lissafi kace zaka yi musu rintan kwana an fahimta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa matansa sai da ila'i na wata guda yayi kwana 29 sai ya fito da suka yi mai magana sai ya ce ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza wato wata yana yin 29 shine ma 29 ne sai dai wani lokaci in aka samu hazo ko kaza sai bai ba gashi ba sai a cika lissafin kwana 30 mahallu shahid shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi wa iyalansa ila'i na wata guda to sai suka ce in dai bai cika wata bai wuce wata hudu ba to ita matar ta ci gaba da hakuri shi ma kuma ya cika wannan rantsuwar da yayi na cikar wa'adi idan kuma ya haura wata hudu to ko dai ya huce ya dawo ya ci gaba da mu'amalantar iyalinsa ko kuma ya sake ta a daidai bane za ka ji wasu matan suna shekarar su uku shekarar su shida wanda ta ce shekarar ta wajen takwas rabanta da mijinta ya kula ta wannan bakin zalunci ya saba wa dokokin musulunci ya saba wa tsarin zamantakewa irin ta iyali babu cutarwa irin wannan idan mutum baya son matarsa sai ya sake ta in baya son ta ya sake ta wani sai ga yana son ta sai ya aure ta amma ba a san irin wannan saboda ba yanda ta iya tana karkashin sa ba zai ta iya tafiya ko ina ba sai ya ce ya sake ta shi kuma ya ke sake ta to ila'i ana yin sa ne da ladabtarwa in ya wuce wuta hudu to kuma ya zama ba na ladabtarwa bane da cutarwa ne to shine sai zamu karanta ayar sai Allah ta'ala ce in mutum ya huce wata hudun ko kan akai wata hudun haka ake so in bai huce ba aka wuce wata hudu to ko dai ya sake ta ko ya huce har ma wasu malaman suka ce ai yana ƙara wata kwana ɗaya a cikin wata hudun nan ta sako wasu malaman suka ce a'a ba za ta sako ba har sai ya huce hakan har sai an kai al'amarin zuwa kotu alƙali ya ce to ko dai ka dawo ka ci gaba da mu'amalantar iyalinka zama irin na mu'amalar aure ko kuma ka sake ta shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin waɗanda suke yin rantsuwar ba za su wato ba za su sadu da iyalansu ba to za a yi zaman jira da sauraron su tsawon wata hudu shine tarabbusu arba'ati ashhur za a yi musu jinkiri na tsawon wata hudu fa in fa'u idan suka dawo ma'ana suka huce suka dawo suka ci gaba da mu'amala da iyalansu
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ to lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai wa in azama talaqa idan kuma sun kudurci niyyar saki a zuciyar su fa inna Allaha sami'un alim lalle Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma masani ayyul ladina yahlifuna billah game da hukuncin waɗanda suke yin rantsuwa da Allah Allah yujami'u nisa'ahum cewa ba za su sake tarawa da matansu ba tsawon wani lokaci intizaru arba'ata ashhurin za a daga musu kafa za a dan jinkirta musu za a saurara musu ne tsawon wata hudu fa in raja'u qabla wafatil ashhuril arba'ati idan suka dawo kafin wucewar wata hudun nan fa inna allaha ghafurun lalle allah me gafara ne lima waqa'a minhum game da abin da ya faru daga gare su min alhalifi na rantsuwa bi sababi ruju'ihim rahimun bihim bi sababi ruju'ihim ta dalilin dawowarsu rahimun bihim kuma ubangiji ta'ala me jin kai ne game da shi bacin rai ya sa mutun yayi haka to yanzu ya dawo dan ya ci gaba da hulɗa da iyalinsa wannan allah ta'ala ya gafarta wa in azama talaq Allah ta'ala ce wa in azama talaq ay wa in aqadu azamahum ala talaq idan sun kudurce niyyar saki zasu a zuciyarsu bistimrarihim fil yamin ta hanyar dogewar su akan wannan rantsuwar wata hudun ma yayi kawai yayi mursi sai aka ci gaba da tafiya yake kulata wa tarkil jima' fa inna Allaha sami'un li aqwalikum Allah yana jin zantuttukanku alimun bi maqasidikum masani ne game da niyoyinku da manufofinku idan ka ci gaba da haka har sai ta gurzu da kanta ta kai ka kara Allah ya san me kake nufi in horo ne wata hudu ta horo in an wuce wata hudu Allah ta'ala ya ga ma iya wata hudu ne wuce wata hudu kuma ba horo bane zalunci kake so in ka kudurci saki to saki ta kenan kawai fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan babu na uku zama tsakanin ma'aurata ko dai a zauna cikin mutunta juna ko a rabu cikin mutunci babu wani zama na hakuri na ba dadi ba dadin yau ba dadin gobe a yi ta hakuri kai ba dadi ita ba dadi baka bata hakinta bata baka to babu aure ki wannan ba aure bane dan haka idan kana ganin cewa bayan wata hudun nan ba za ka ci gaba da zama da ita ba sake ta ina fata an gane fa inna allaha sami'un li aqwalihim alimun bi maqasidihim wa sayujazihim ala zalika allah madaukakin sarki kuma zai musu sakayya akan abin da suka aikata sai allah madaukakin sarki yace
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin thalathat quru wa la yahillu lahunna an yak تُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ من بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة
نعم
والله عزيز حكيم
ممتاز الله مدوكين سركي يتي والمطلقات mata yanda aka sake su ya tarabbasna bi anfusihinna za su dakatar da kawunan su daga yin wani sabon auren za su yi zaman jira wa kawunan su salasata quru'in tsawon qur'i uku wala yahillu lahunna, Allah ta'ala ce bai halatta ga su matan da aka sake su an yaktumna su koye ma khalaqallahu abinda Allah ya halitta fi arhamihinna a cikin mahaifarsu in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in har sun yi imani da Allah da ranar lahira wa bu'ulatuhunna Allah ta'ala ce mazajan nan nasu da suka sake su ahaqqu bi raddihinna su suka fi cancantar dawo da su cikin wato zuwa ga rayuwar auren su fi zalika a lokacin da suke wannan idda din kansu gama in aradu islaha idan sun yi nufin sulhu walahunna su ma mata fa mithlu alladhi alayhinna suna da kwatankwacin irin haƙƙin da ke kansu bil ma'rufi ta hanya sananniya a shari'a walil rijali alayhinna daraja sai dai maza suna da fifiko a kansu wallahu azizun Allah mabuwayi ne hakimun kuma mai hikima bayan an gama maganar ila'i to sai kuma aka shigo mas'alar saki idan aka saki mace kuma sakin ɗaya ne ko biyu ma'ana sakin da ana iya yin kome ana yin biko bai kai uku ba ɗaya ko kuma na biyu sannan ita wannan matar tana daga cikin matan da suna yin jinin al'ada to iddata daban akwai wadda ba ta jinin al'ada ko saboda yarinta ko saboda tsufa in an saki irin wannan matar iddata daban akwai mace mai ciki in an sake ta iddata daban akwai wadda mijinta ya mutu iddata daban akwai wadda mijinta ya aure ta tinkanta tare a gidansa ya sadu da ita sai ya sake ta wannan ita ma hukuncin ta daban duk kuma Qur'ani yayi bayanin hukunce-hukuncen su dake dake to nan Allah ta'ala zai fara mana da hukuncin duk matar da tana yin jinin al'ada duk wata take yi a sai bayan wata biyu tai jini daya a sai a shekara take jini sau daya sai bayan wata uku take jini sau daya to in an sake ta Allah madaukakin sarki ya ce za ta yi zaman jira kan ta yi wani sabon auren da wani mijin daban to za ta yi zaman jira salasata qur'in tsawon qur'i uku al-qur'u wato a larabci yana daukan ma'anar al-haidu yana daukan ma'anar al-tuhur shi yasa wajen fatawa ma malamai sai suka ƙaru juna sani ma'ana suka samu sabawa wajen fatawa wa'inda akwai wanda suka ce salasata qur'in ana nufin jini uku to idan mutum ya saki matarsa sai ta yi jini na farko ta yi jini na biyu tana shiga jini na uku to ta kubuce masa saboda Allah ta'ala ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur'i uku kuma jini uku kenan to tayi jini uku wasu malaman suka ce a thalathata qur'in al qur'u ana nufin at-tuhur idan mutun ya saki matarsa kuma tana jinin al'ada tana cikin rukunin matan da suke jinin al'ada to in an sake ta sai tayi jini na farko tayi tsarki tayi jini na biyu tayi tsarki tayi jini na uku ya dauke tayi tsarki kenan ko to sannan ta kubucewa mijinta kenan a kaulin wannan malaman na biyu koda ta shiga cikin jini na uku in yace ya maida ita ta maido an gane ko tunda bata riga ta bi dauke ba amma yana daukewa ce tsarki to ta kubuce masa yanzu sai dai ya shiga sahun ainihin manema an fahimta ko to shine ma'ana salasata qur'in wal mutallaqatu al harair matan da aka sake su ƴaƴa ba bayi ba saboda iddar ƴa daban iddar baiwa daban iddar ƴa in tana jini uku za ta yi in ko baiwa ce jini biyu take kawai shikenan shi yasa aka ce wal mutallaqatu matan da aka sake su al harair wato ƴaƴaye zawatul haidi kuma cikin matan da suke yin jinin al'ada
yajibu, wajibi ne a kansu, an yanta zirna su yi zaman jira duna nikahin kafin su yi wani auren ba da talaki bayan wannan sakin da aka yi musu muddata salasata a tsaharin tsawon tsarki uku, aw salasa haidatin ko tsawon jinin haila guda uku, al-ikhtilafin bainal ulama fi ma'anal qur. An gane ko? Ala sabilil idda, wannan jini ukun idda ce, shi ake kira idda. Litata akadna, dan su tabbatar min faragir rahimi min alham, wannan jini ukun dan mace ta tabbatar da cewa mahaifarta babu da, ba a san ayi ingausa a dauki dan wani gidan aje a haife shi a wani gidan kuma ya tashi a wani gidan a zuwan dan can gidan cha kuɗa nasaba Allah ta'ala ya hana. Dan a tabbatar jini ɗaya ma ya wadatar za ta iya tabbatar da bata da ciki, amma dan a cire kowane irin kokonto komai kankantar sa, sai Allah ta'ala ce bayan ta yi jini na farko ta ƙara na biyu, da ta yi na biyu aka ce ta ƙara na uku, wannan didan ya tabbatar da cewa mijin ya gamsu matan nan da ya sake ta babu cikin sa a tattare da ita, ita ma ta gamsu yanzu tana da damar ta yi wani auren babu cikin tsohon mijinta a tare da ita. An fahimci hikimar idda ko? Wala yajuzu lahunna, sai Allah ta'ala ya yi wa matan doka dan ya san akwai masu ɓoye gaskiya a cikinsu. Sai Allah ta'ala ce bai halatta gare su tazawwuju rajulin akhar, mace bayan an sake ta ta auri wani mijin daban fi athna'i hadhihi al'idda, a cikin wannan idda. Wannan yana daga cikin aure batacce rugujajje yin aure cikin idda. Duk matar da ta yi aure idda ta bata cika ba, wannan fanikahuha batilun, auren ta batacce. An fahimta ko? To sai aka ce bai halatta ta auri wani mijin lokacin da take cikin iddar wancan tsohon mijin, kuma a cikin hakan akwai sake ba da dama ga shi tsohon mijinta ya sake dawo da ita. Jinin farko aka ce an sake ba shi dama, ta yi jini na biyu aka ce an kuma ba shi dama, wani lokaci rai ne yake ɓaci, wani lokaci hankali ne ke gushewa, wani lokaci rashin dogon tunani ne, to duk an ba miji dama ya dogon tunaninsa, ta yi jini na farko, ta yi na biyu, kanta na uku kuma yana da dama, zai ce ya mai da ita. In ya ce ya mai da ita kuma ta dawo, ba sai an sake sabon ɗaurin aure ba, tunda ya dawo da ita kanta gama idda. Kun fahimta ko? Hatta tantahi har sai ta gama iddar wannan miji da ya sake ta. Wala yahillu lahunna, bai halatta ga matan an yukhfina ma khalaqallahu fi arhamihinna, su boye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu min alhaml aw alhayd, na ainihin wato ayar ciki ko haila. Misali in tana da ciki a wannan zaman idda ai za ta gane, ya sake ta sai ta ga watan farko bata ga jini ba, wata na biyu bata ga jini ba, wata na uku bata ga jini ba, a to ba ita ba yin aure har sai ta haihu, ya nuna tana da ciki, iddar mai ciki sai ta haihu. Da haka ya sake ta, yana sakinta sai aka tabbatar da tana da ciki, cikin na sati ne ko na kwana ɗaya ne ma take da shi, to babu gama idda sai ta haihu. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna, mata masu ciki idda su shine su haife cikin su. To sai Allah ta'ala katta ga iddar za ta yi mata tsawo, in ta faɗa ta bayyana cewa da ciki kuma gashi cikin ƙarami ne, to za ta daɗe tana idda kawai sai ta yi gum. To Allah ta'ala ya ce su ji tsoron Allah kar su ɓoye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu, in akwai ciki ta faɗa, in ta daina ganin jinin al'ada ko da ba ta tabbatar da cikin ba, ta tabbatar cewa lalle tunda ya sake ta ba ta sake ganin jinin al'ada, wanda wannan shi ke tabbatar da cewa akwai yiwuwar ciki. An fahimta ko? In kanatil muqallaqat, in dai wa'annan matan da aka sake su sun kasance mu'minatin haqqan, mu'minai ne na gaske billahi wal yawmil akhir, in dai sun yi imani da Allah, sun yadda da ranar tashin alkiyama za a mutu, to kada bayan an saki mace ta boye wani abu wanda akwai bukatar fito da shi fili, dan a san halin da ake ciki, a san awar hukunci za a dora ta. Wa azwajul muqallaqat, mazajan matan da aka saki, a haƙƙu bi muraja'atihinna fil idda, su suka fi haƙƙin su dawo da matansu ƙarƙashin igiyar auren su, matuƙar matansu suna cikin idda.
an gane wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Allah ta'ala ce muji shi yafi kowa cancantar ya ce ya dawo da matarsa ko a waya ko text message ko ya rubuta wasiƙa ko ya aika mata dan aike ko ta kowace hanya ya sanar da ita ce ya dawo da ita ta dawo. Ita ba ta da dama ta ce ba za ta dawo ba, iyayenta ba su da iko su ce ba za ta koma ba, saboda wa bu'ulatuhunna Allah ta'ala da kansa ya ce mujin mace in tana idda ba ta gama ba to yafi kowa haƙƙin ya dawo da matarsa. In aradu islaha, Allah ta'ala ya ce amma fa matakar tana cikin idda wa yambagi an yakuna zalika biqasdil islahi wal khair, amma ya zamanto da kyakkyawan niyya. Allah ta'ala ya ce in yana nufin sulhu, yana nufin ya dawo su fahimci kurakuransu su zauna lafiya kuma abinda ya faru ba zai sake maimaituwa ba, shikenan. Walaysa biqasdil idrar, ba ya dawo da ita dan da niyyar cutar da ita ba. Akwai wanda sai ya bari dab da iddarta ta kusa karewa kawai sai ya ce ya maida ita, kuma ba da niyya mai kyau ba, ba niyyarsa ya dawo su gyara zamansu a zauna tsakani da Allah ba, a girmama juna, a mutunta juna ba da wannan niyyar ba. Sai an zo kuma baya kulata, ba wata kulawa kirki, sai abubuwa sun ƙara ja, sun ƙara tafiya, sai ya sake sakinta. In ya kuma sakinta, sai ya bari dab da za ta gama idda sai ce ya dawo da ita, saboda ya Allah ya ce wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika. Shi yasa Allah ya ce in aradu islaha, in ba da kyakkyawan niyya ba miji ya yi wa matarsa haka dan ya cutar da ita, dan ya ainihin wato musguna mata, Allah ta'ala ya sani. Shine wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha, kada ya zamto da niyyar cutarwa, ta'aziban lahunna, ya azabtar da matarsa bi tadwil al-idda, ta hanyar tsawaita mata idda. Walin nisa'i huququn 'ala azwaj, amma fa mata su ma suna da haƙoƙi akan mazaje ba, kar ka dauka kai kadai ne mai haƙi akan matarka. Allah ta'ala ce mata suna da haƙi akan mazajensu, mithlul ladhi 'alayhinna, irin kwatankwacin haƙin da ke kansu, 'alal wajhil ma'ruf, ta fuska sananniya a shari'a. Yanda aka ce ka kyautata, kyautata ma, an ce ka kyautata mata. Yanda aka ce ta gaya ma mai daɗi, ka gaya mata magana mai daɗi. Yanda aka ce ta yi ma kwalliya, ka yi mata kwalliya. Yanda aka ce ta yi ma tsafta, an ce ka yi mata tsafta. Yanda aka ce ta girmama ka, an ce ka girmama ta. Yanda aka ce ka girmama iyayenta, an ce ka girmama iyayenta. Ta girmama iyayenka, an ce ka girmama iyayenta. Duk haƙƙin da yake kanta naka, to tana da makamancin irin wannan haƙƙin kai ma a kanka. Dan maza su san da wannan. Allah ta'ala yayi clarification anan, ya tabbatar da cewa matarka tana da haƙƙi akan ka kamar yanda kake da haƙƙi akan ta. Tana da haƙƙin kai mata ado, ka sa riga, ka karya tagiya, ka fesa turare, ta ba inda zaka ta ce kawai so take ka ganka yanda take maka kwalliya. Abdullahi dan Abbas an ce yana haka, yace da yake su suna fahimtar Qur'ani kuma sai aiki da shi, yace inni la atazayyanu limra'ati, yace ina caba ado fa kamar zan tafi daurin aure, kamar zan je hudubar juma'a, kamar zan je kaza, kamar zan je kaza, kawai because of my wife. Ajiba kai ma ka koyi haka because of your wife, amma in ta ko ka koyi haka saboda matarka za ta ji daɗin gaske. Eh, an ce kar ta zauna da kazanta, Allah gafarta malam, ba daɗi ba daidai bane kai ma ka zauna da kazanta har matarka tana wari bakin ka yana doyi ba dama kuma ta faɗa. Ba daidai bane, ba daidai bane. Allah ta'ala ya ce wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha, sai Allah ta'ala ya ce wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf, sai dai su kuma mata su sani kai ba sa'an su bane, ruwa ba sa'an kwando bane, har su ji an ce suna da haƙƙi kuma su dauka kafada ɗaya da ɗaya kuke. An ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, shi yasa anan ma Allah ta'ala ya ce walil rijali 'alayhinna daraja, maza suna da fifiko, manzilatun na daraja, za'idatun qari, min husni suhba, na kyakkyawar zamantakewa, wal ishra, da kyakkyawar mu'amala bil ma'rufi, da kyautatawa, wal qiwamati alal bayt, da kuma jagorancin gida. Namiji shine jagoran gida, an fahimta ko? Wallahu azizun, Allah mabuwayi ne, lahul izzatul kahira, in kana ganin ka fi karfin wato iyalinka to Allah ya fi karfinka. Lahul izza, Allah yana da buwaya al kahira da tafi karfin kowa. Hakimun, Allah gwani ne, yadau kulla shay'in, Allah yana aje kowane abu fi mawdi'ihil munasib, a gurin da ya dace. A gaishe ka Allah, sai mu tsaya ana abinda muka karanta ya zama daidai. Allah ya ba mu lada, kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ya karba azumin mu, Allah ya karbi ibadun mu, Allah madaukakin sarki ya karba addu'o'in mu, Allah ka samu cikin yantattun bayi a cikin wannan wata. Allah madaukakin sarki ka datar da mu daren Lailatul Qadr ya Allah madaukakin sarki dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana
amin
damuwar da muke cikin ta ya Allah Allah ka fi mu sani Allah ka yaye mana ita duk wanda yake cikin kunci Allah ta'ala ka fitar da shi ya Allah madaukakin sarki ka sa albarka a cikin rayuwar mu Allah ka sanya albarka cikin zuriyar mu Allah ka sanya albarka cikin iyalan mu Allah ka sanya albarka cikin ilimin mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin mu Allah ka sanya albarka cikin neman mu Allah ka sa albarka cikin dukkan abin da ka bamu Allah madaukakin sarki wannan kasa ta mu Allah ka kara mata albarka Allah ka yaye mana kunci da takura Allah ka yaye mana talauci Allah madaukakin sarki marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka basu lafiya mu kuma Allah ya kara mana lafiya wayanda suka rasu iyayen mu da kakannin mu da malaman mu da yan uwan mu maza da mata Allah ka girmama ladan su Allah ka basu janna madaukakiya Allah madaukakin sarki ka yadda da su Allah madaukakin sarki mu kuma ka samu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi